Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da warhaka. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na rana a yau Litini 27 ga watan Afrilun shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da muhimman kanin labarai.
A yau Litinin wasu jihohin Amurka sun shirya daukar matakan dage dokar takeita zirga-zirga. Su kuwa kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara darawa. Ita kuwa New Zealand da sauran wasu kasashen duniya sun shirya kawo ƙarshen dokar zama a gida.
Kanan labaran duniyar kenan. Bayan an saurari labaran duniyar kuma, za ku ji rahoto kan gudunmawar da kamfanin Lafarge bai wa hukumomi a jihar Gombe game da yaki da annobar COVID-19. Sannan za ku ji cewa a karin farko a Taraba an gano mutane 6 dauke da coronavirus. Kamar kullun a rana irin ta yau Litini, za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Albarkacin wannan wata mai tarin albarka kuma, za mu kawo muku falalar azumin watan Ramadan, amma fa sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin wasu ƙarin jihohin Amurka sun shirya ɗaukar matakan ɗage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don daƙile yaduwar annobar coronavirus, a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka ƙara bayyana wasu alamu na yaduwar cutar. Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce jin sanyi da makarkata, ciwon gabobi har ma da ciwon kai, kaikayin makoshi, gushewar jin kanshi da wari ko ɗanɗano duk suna iya zama daga cikin alamun cutar ta coronavirus. A baya dai hukumar yaki da cututtuka ta Amurka CDC ta ce alamun cutar su ne zazzabi, ƙarancin numfashi da tari a matsayin alamu na annobar ta COVID-19. Shugabannin jihohin Colorado, Mississippi, Montana da Tennessee sun ba da damar 'yan kasuwa su fara gudanar da harkokinsu a yau Litinin. Sun bi sahun jihohin Georgia, Oklahoma, Alaska da South Carolina a yunkurin ganin mutane sun koma bakin aiki da baiwa jama'a damar komawa rayuwarsu da suka saba bayan wannan ibtila'in. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya dai na ƙara jan hankali akan gaggauta komawa bakin aiki. Su kuwa gwamnoni na cewa an ɗauki matakan da suka kamata don kare jama'a. Waɗanda suka kamu da cutar sun kai mutum 980 a ƙasar, da suka haɗa da mutum 55 da suka riga mu gidan gaskiya. Jihar New York ita ce cutar ta fi kamari a Amurka da kashi kusan 30% na baki ɗaya waɗanda suka kamu a ƙasar. Gwamnan jihar Andrew Cuomo jiya Lahadi ya ce idan dokar takaita zirga-zirgar jihar ta kai ƙarshe a ranar 15 ga watan Mayu, za a so mu bude ayyuka da masana'antu a yankunan da lamarin bai yi kamari sosai ba. Bayan nazarin al'amuran na sati biyu kuma za a sassauta dokar a sauran sassan jihar. A yau Litinin, kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara darawa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya ɗauka na farfaɗo da tattalin arziki bayan ɓarna da annobar coronavirus ta yi. Hannayen jarin kamfanin Japan Nikkei sun kai maki 521, daidai da kashi 2.7%, bayan da babban bankin Japan ya sanar da sayan hannayen jarin gwamnati da basussukan kamfanoni na biliyoyin daloli. Haka ma hannayen jarin Hong Kong, Sydney, Shanghai da Seoul sun samu riba mai yawa a yammacin kasuwar. A kasuwar mai kuwa, hannayen jarin kamfanin West Texas Intermediate an saida shi akan $14.60 akan kowace gangar ɗanyen mai, tare da samun faduwa ta kusan kashi 14%. A inda shi kuwa nau'in ɗanyen man Brent a kasuwar ƙasa da ƙasa aka siyar da shi akan $20.31 akan kowace gangan ɗanyen mai, shi kuwa ya faɗi da kashi 5.2%. Kasuwar mai ta shiga cikin mawuyacin yanayi tun zaburowar annobar COVID-19, inda gwamnatoci suka kafa dokokin takaita zirga-zirga wanda hakan ya samar da raguwar buƙatar shi a yayin da ake ci gaba da haƙoshi. Ita kuwa ƙasar New Zealand ta shiga cikin sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don daƙile yaduwar annobar coronavirus. inda makarantu da ‘yan kasuwa suka koma bakin aiki. Gwamnatin ta sanar da ƙarin wasu mutum biyar kacal da suka kamu da cutar. Firaministan ƙasar Jacinda Ardern ta ce hukumomi za su ci gaba da fatattakar duk sabuwar cutar da ta bullo. New Zealand na da mutum 1,100 da suka kamu da cutar, kana mutum 19 suka mutu. Ardern ta ƙara da cewar ba wata al'umma da annobar ta yaɗu da ba a gano ta ba, don haka mun yi nasara a wannan yakin. Sassauta dokar za ta baiwa kusan mutum 400 damar komawa bakin aiki. A cikin nata yunkurin kuwa na sassauta takunkumin, ƙasar Australia ta yi amfani da wata manhajar wayar salula don taimakawa gwamnatocin jihohi da jami'an kiwon lafiya, sanin duk inda waɗanda aka gwada su suna ɗauke da cutar suka yi wata mu'amala da wasu mutane. Tsarin yana taimakawa mahukunta sanin wake da buƙatar killace kansa, kana da sanin waɗanda ke da buƙatar gwaji don tabbatar da ba su yaɗa ta cikin jama'a ba. Ministan Lafiyan Australia Greg Hunt a yau Litinin ya ce kimanin 'yan ƙasar miliyan 2 ne suka saukar da wannan mahajar a wayoyinsu. Sauran ƙasashen duniya da annobar ta yi ƙamari a jiya Lahadi sun shaida raguwar ta matuƙa a wajen mace-mace, inda Italiya, Spain da Birtaniya suka tabbatar da raguwar mace-mace mafi ƙaranci a cikin wata ɗaya.
Kashin farko na labaran duniyar kenan aka saurara. Yusuf zai karanto kashi na biyu na labaran bayan mun duba rahotonmu na farko. Kamfanin sarrafa siminti da ke Ashaka na Lafar ya ba da gudunmawar ɗakunan killace masu cutar COVID-19 a sa'ilin da cutar take daɗa yaɗuwa a jihar. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
A tattaunawa da shi tare da taho kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Gombe Ahmed Gana ya ce a lokacin da muke tattaunawar akwai masu ɗauke da cutar coronavirus guda 35 a jihar.
Shine muka samu wannan 35 din wallahi da lai ba wai a gida ne suke zaune ba, musan wayanda su ya kato wanda suka zagaya suka bi ta lungu ba, tun mun tattare hanya sai su hau a caba a yi haya a shiga gona kai a bi ƙauyuka a dawo a cikin kan hanya. Wayanda muka ake kamawa a hanyar nan a motoci su ne yanzu muka shirya 30 ba wai mazaunan gari ba ne, ba mu ba mazaunan gari ko kai a cikin su duka kashi 90 kuma da Kano suke. To kaga Kano zaman da aka yi shi ba a gwaji a kanan nan ta taga mai a tsakanin mutane, yanzu kaga yana ta cewa ana ta mutuwa ba a ba san me ke kashe mutane. Cuta ta riga ta yi zurfi.
Na ji kamfanin Ashaka sun ba ku wasu gudunmawa ne ko?
Eh lalle sun ba da asalin wato na gado 10 za mu sun yi alkawari. Nasuwa da isolation wato a cikin kamfanin su ba a workers village wallahi sun ba da waje mai gadaje 12 da za a iya kwantar da wayanda aka tabbatar suna da cuta, ko da zai kasance an samu masu irin ciwon ta wajen da ka gaba sai an ɗauko su an fitar da su manyan asibitoci ko kwaje ba ko gwamnati
ba. A ɗaya hannun kuma manajan daraktan kamfanin siminti na Ashaka Lafaji Alhaji Ibrahim Aminu ya shaida mini irin abubuwan da kamfanin ya bada da ke kunshe cikin ɗakin killace masu cutar COVID-19 a hira da shi tawar tarho.
Shi ba isolation center ba? Wani facility namu ne sai muka kumbatin ɗin shi isolation center ne gado 12. Kuma an yi equipping ɗin isolation center ɗin da kayayyakin asibiti haka. Misali su akwai su oxygen concentrator, akwai su stethoscope, akwai su thermometer haka. Kuma kowane gado haka dai an shirya shi, akwai independence, akwai kuma wannan screen ɗin da ake sa a rarraba mutane ɗin da haka inda wani ba zai ga wani ba. To sannan akwai ɗakin office ɗin likita da conveniences haka, akwai kuma office na nurses, misali akwai store inda za a iya aje kayayyaki haka ko magunguna da sauransu. Sannan kuma akwai conveniences na su patients ɗin da sauran ma'aikata. Kuma ruwa da wuta 24 hours ne alhamdulillah, ga kuma fili nan na parking inda ko da an zo da motoci ne jeje za a iya shiga. Mun ba da hand sanitizers da hand washing buckets ɗin nan. To sannan akwai kuma ambulance wanda muka ba da ita ma.
Alhaji Ibrahim Aminu manajan daraktan kamfanin siminti Ashaka Lafaji ke bayanin irin gudunmawar da kamfanin ya bayar domin yaki da cutar corona a jihar Gombe. Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad, a zo ga Yusuf da ƙarshen labaran duniyar.
A yau Litinin rundunar sojojin ƙawance da Saudi Arabia ke jagoranta sun yi watsi da ikirarin da 'yan awaren Yemen suka yi na cewar sun karɓe ikon kudancin ƙasar ta Yemen, kana suka yi kira da kawo ƙarshen faɗaɗa kai hare-hare. Yunkurin 'yan awaren dai ya ƙara dama lissafi akan yaƙi da aka daɗe ana yi da 'yan awaren, wanda rundunar haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasa da ƙasa suka amince da ita. Suke yi da 'yan tawayen Huɗɗi waɗanda ke riƙe da madafan iko a mafi akasarin kudancin ƙasar. 'Yan awaren na Yemen sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar raba madafan iko a birnin Riyadh a watan Nuwamba da ya gabata, wanda hakan ya sassauta yakin, inda ya ruɓan yakin basasa a cikin wani yakin basasa ga kudancin ƙasar, inda suka karɓi ikon birnin Aden na biyu a ƙasar a watan Agusta. Biyo bayan wannan sanarwar mai ban mamaki na dokar ta ɓaci da rundunar haɗin gwiwa ta kudancin ƙasar ta bayar, muna ƙara jaddada buƙatar aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a birnin Riyadh ta wagar dakarun sojojin ta wallafa a shafin Twitter na kamfanin dillancin labarin Saudiya. Babbar kwamishinan kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gwamnatocin duniya da su mutunta haƙƙoƙin jama'a a daidai wannan lokaci na annobar COVID-19. Michelle Bachelet ta faɗa a wata sanarwa yau Litinin cewa bai kamata a take haƙƙoƙin bil'adama ba da sunan matakan kariya na gaggawa. Michelle ta ƙara da cewar duk matakan da za a ɗauka su zama na kariya, kada su wuce, kada kuma su yi ƙasa da hakan, kuma kada mahukunta su yi amfani da damar wajen musgunawa waɗanda ba ra'ayinsu ɗaya ba, ko daidaita yawan jama'a, ko kuma tsawaita wa'adinsu a kan mulki. Ofishin babbar kwamishinan ya fitar da wasu sababbin ƙa'idoji don matakan gaggawa, wanda a cewarta akwai rahotanni da ke nuna cewar wasu 'yan sanda da jami'an tsaro na amfani da ƙarfi, har ma da wasu makamai don tilasta wa jama'a bin dokar taƙaita zirga-zirga.
Yusuf kenan ya karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai sauran rahotanninmu. Wata sanarwa da cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta fitar ya tabbatar da an samu mutum 6 na farko da ke da coronavirus a jihar Taraba, dukko da dokar hana zirga-zirga da aka sanya a jihar. Ga rahoton wakilin muryar Amurka a Adamawa, Ibrahim Abdulaziz.
Yanzu haka dai alƙaluman yaduwar kwayar cutar ta coronavirus na fakara yaduwa a wasu jihohin Najeriya, inda kawai yanzu wasu jihohin da da ba su samu bullar kwayar cutar ba yanzu sun samu nasu rabon, kamar jihar Kebbi da kuma jihar Taraba da ke da mutum 6 da suka kamu, kamar da alƙaluman hukumar NCDC ta bayyana. To wai koya al'umman jihar ne ke ji a yanzu? Ga ta bakin wasu a Jalin Gofa da jihar Taraba.
Farko sunana Ahmed Suleiman Waziri. Mu dai yanzu dai na farko dai bin da zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu waye gari muka tarar aka ce cuta ta bullo a jihar Taraba, mutane 6 aka same su da su, kuma wayannan aka ce zuwa ne suka yi daga Kano, amma hukumomi suka tare su aka ajiye su a inda ake killace mutane, aka zo aka musu thesis aka same su da shi. Amma muna fata hukuma za ta taimaka wa al'umman Taraba ta san yadda ya za yi da su a killace su a ba su magani har su ma su warke.
Sunana Sadiq. Gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abun ya daga mana hankali. Dalili irin wannan ciwo tun muna jinta a China ta tsallako ta shigo har Taraba, kuma gaskiya mutanen Taraba sun yi biyayya.
Wannan ƙarin alƙaluman na mako zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohi suka kafa dokar hana shiga jihohinsu da kuma dokar zama a gida, batun da wasu ma ke ganin akwai abin dubawa. Malam Abdullahi Tukur, wani mai fashin baki, ya ce muddin dai gwamnatoci ba su taimaka wajen samar da cimaka ga jama'a ba, to da wuya irin waɗannan dokoki su yi tasiri a yanzu.
Ba yadda za a yi ka kulle mutum a gida sati guda ma balle sati biyu babu abincin da zai ci. Su tuna wani fa sai ya je ya samo abincin a ranar nan zai kawo iyalinsa su ci. Baya ga haka, ita wannan cuta ya kamata gwamnatocinmu su samo hanya yadda za a magance ta.
Kamar Abdullahi Tukur, shi ko Yakubu ba cewa ya bai kamata ma a ke bar gwamnati komai ba.
shi wannan fafata da ake da wannan cuta ba abinda za a barwa gwamnati ta kade ba. Sannan kuma uwa uba duk ka'idojin da aka ce abi aka ce banda cinkoso amma sai ga jama'a ba sa kiyayewa, shi yasa gwamnati take tilasta musu a zanna gida din. Yanzu za ga an ce an keke na fa kudo mutum biyu sai ga sun buge suna dauka uku, masu motoci ma ce kudo mutum hudu kaga sun dauka feda. Wannan abun ba gwamnati kadai bane, mu ma ya kamata mu shiga wannan fadan gadangadan.
Ko ma da menene yanzu ko jama'a sun dukufa wajen addu'in Allah kakashin wannan cuta ta COVID-19. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Masu sauraro, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu lokaci yayi da Yusuf sai gabatar da shirin ilimi. Ai sauraro lafiya.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, shirin namu na yau zai mai da hankali ne a wasu daga cikin albishir da injiniya Abdullahi Sule, gwamnan jihar Nasarawa ke dauke da su ga al'ummar jihar. To bar mu duba fannin tsaro, wanda kusan za a yi cewa jihar Nasarawa ita ma tana fama da matsala na tsaro. Wani irin yunkuri gwamnatinku take yi don ganin cewar an samar da tsaro, an ainihin kaulin da kuka dauka na lokacin zabe an bama talakawa tsaro a harkokin su na yau da kullun da dukiyoyin su da kuma rayukan su?
To jihar Nasarawa ta samu yabo daga waje, daga ko'ina ma in ya zo maganar tsaro. Shi yasa shi ma yanzu sanjo jihar na police lokacin da zai yi security summit din shi jihar Nasarawa ya kawo. Kuma gononin nan duka shida duk sun taso sun zo, a nan muka yi abin baki daya. Kuma mun tsaya mu gononin mun hada kanmu akan wannan magana na tsaro, me da me muka ya kamata mu yi. Yanzu mun dauki shawaran community policing. Irin wannan community so da mu samu police a kowane irin community wanda gwamnati ita za ta dauki nauyin wannan ta kula da su. Akwai yan vigilante dinmu, kwanan nan muka rantsar da su saboda aikin da za su yi na tsaro. Muna kokari da duka sarakuna kodayaushe muna meeting akan irin wannan, duk lokacin da aka ga wani bako wanda ba a gane ba a san ko wane ne ba a kawo. Muna da commissioner of police da ya tashi yana aiki da shi da commander na civil defense wanda suke aiki ba dare ba rana akan irin kakkamo irin waɗannan miyagun mutane waɗanda suke wannan. Don haka yanzu idan ka duba a jihar Nasarawa, Allah ya taimake mu, irin damuwa da aka samu shekarun baya Allah ya taimake mu yanzu ba irin waɗannan damuwa. Ba wai na ce maka ba a kidnapping, amma da wuya ka ji an yi wani kidnapping a jihar Nasarawa. An robbery kuma abu a kan hanya, mun sa check one ni dai rabuwa da inji an tsaya a jihar Nasarawa. An yi amuro bule ina jin a shekarar nan da tunda muka shiga ban ji wannan labarin ba. Duk wayannan ayyukan da muke yi kenan mu tabbatar mun rage wannan damuwa na rashin tsaro na kasa.
To za ga cewar jihar Nasarawa tana da kusanci da birnin tarayya Abuja, kuma ga wannan annoba da ta bada duniya, wato ina magana coronavirus. Akwai wani mataki da gwamnatin jiha take bi domin ganin cewar ta shawo kan wannan matsala, koda Allah ya sa ta barke ta kawo jihar Nasarawa?
To Allah ya kiyaye ba za ta kawo jihar Nasarawa ba. Amma abin da muka yi shine, mu dama ina da shi mataimakin gwamna likita ne. A lokacin da muka zauna mitin dinmu kenan na farko, muka ce duk waɗansu don muna da mutanen da suke zuwa daga waɗannan ƙasashe da aka san sun yi irin wannan. To ma'aikatanmu wanda suke aiki tare da kamfanoni da kila manya-manyansu sun zo daga China ko Italy ko sauransu, muka ce ma'aikatan da sun ji labarin cewa manyansu sun yi tafiya zuwa waɗannan ƙasashe sun dawo, to nan da nan su sanar da mu. Saboda waɗannan mutane a kira su a yi musu test tukuna. Mu tabbatar kuma waɗannan kwanaki 14 da ake sawa su zauna kafin su fita cikin jama'a, mu tabbatar an samu waɗannan kwanaki. Bayan haka mun tabbatar cewa mun samu isolation center yanzu, ɗaya a nan lafiya, ɗaya a Kefi. Saboda in case mun samu irin wannan damuwa, to nan da nan can za mu kai irin waɗannan mutane. Yanzu za mu fara campaign daga GB. Kamfen na mutane ne ya kamata su yi da sauran jama'a. In suka ga wani yana tari, kar su yi kusa da shi, su tsaya nesa. mutane za a dan babba da kyaututtuka irin na vitamin C wanda mutane za su ringa dauka. Duk wayannan abubuwa mun fara kenan dama a jiya din nan in Allah ya yarda kuma su ne za mu fara kamfana kai.
To bari mu koma bangaren siyasa wanda za a ga cewar ƴan kwanakin baya akwai raɗi-raɗi da ke ta kaiwa da kawowa wanda jam'iyyar adawa ta PDP take cewa gwamnatin ku ta gaza, gwamnatin ku ba ta iya yin komi, don haka ana ganin cewar ana neman canji, wanda ma har rahotanni na nuna cewar jam'iyyar ku ta APC ta ɗauki azama cewar sai ta ga bayan jam'iyyar PDP a zaɓe mai zuwa, wanda ma rahotanni na nuna cewar akwai waɗansu 'yan takara da kuke so ku tsayar. Wane ƙoƙari kuke danganin cewar kun ainihin cika alƙawarin da aka yi muku a jam'iyyar ku ta APC a ƙasa baki ɗaya?
To a ƙasa baki ɗaya idan ka duba shi shugabanmu Muhammadu Buhari ya zo ne akan abubuwa guda uku. Ya zo akan maganar tsaro na ƙasa, ya zo akan yaƙi da cin hanci da rashawa, ya zo akan yaya zai yi saboda ya gyara ita tattalin arziki na ƙasa. Kuma wannan abubuwa guda uku in ka duba saboda Allah duk yana yi, amma in ka duba kamar irin maganar makarantu ne, baka isa ka cika goma ba. Duk lokacin da kai sai wani ya ce maka a'a ai ka manta ba kai kaza ba, ai ka manta, su wanda kake cewa suke maganan a lokacin su, ai lokacin su aka samu irin wannan damuwar fiye ma da inda ake da shi yanzu. Din haka in ba su iya gyarawa jiya ba, dan me za su iya gyarawa yau? Saboda haka inda zaka duba harkan kenan. Amma sha'ani na siyasa ba maganar da ba zaka ji ba, kowa zai iya faɗan nashi, kai dai zaka tsaya ne kai naka. A jiha muna nan muna kokarin mu kamar inda na gaya maka, kuma yau ina gaya maka a jihar Nasarawa yawancin NPDP su suke ta dukkan suna dawowa APC, tun daga kan wayanda suka tsaya zaɓe har zuwa kan wayanda ba su tsaya zaɓe ba, daga kan manya-manyan 'yan siyasa ba wayanda ba sa zuwa muna magana da su, kuma yawanci suna dawowa cikin jam'iyyar mu ne. Don haka idan jam'iyyar mu ba ta cika alƙawari, dan me suke dawowa cikin jam'iyyar mu?
To akwai rahotanni da ke nuna cewar ku gwamnoni na jam'iyyar APC kun ce za ku yi kokari ku ga cewar a zabe da ke tahowa watan shekara ta 2023 za ku tsayar da wani daga cikin ku gwamnoni, wanda rahotanni na nuna cewar ma ana tunanin kai ne za a tsayar a matsayin wanda zai dauki tikitin jam'iyya domin yayi takar shugaban kasa. Menene gaskiyar wannan magana?
Ban taba yin wannan magana ba daga bakin ka nake ji yau, tunda nake ban taba nuna wani ina da sha'awar shugaban kasa ba, wannan ma gashi nan ina nan na bugawa na shigo kenan. Saboda haka wannan magana in dai wannan magani a bakin ka kaman inda na gaya maka a bakin ka na fara jin ma wannan magana ban taba ji ba.
Yana cewa abokananka gwamnoni suke wannan yunkuri dan ganin cewar san tura ka a gaba domin ka tsaya musu takara a shekara ta 2020. Wannan magana ba daga bakin abokanan aikin ka ta fito ba kenan?
A to ni ba gwamnan da ya taɓa fuskanta na ya gaya min wannan, kuma ba wanda muka taɓa ma shawara da shi irin wannan.
Kuma a jam'iyyance babu wani abu makamancin haka?
To ni ban gani ba, in akwai ma ni ban gani ba.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin baƙon namu injiniya Abdullahi Sule, gwamnan jihar Nasarawa, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi haushi.
To da fatan mun ilimantu, a gaida Yusuf. Daga shirin ilimi kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum. Sakon mu na farko ya fito daga Husaini Abba Dambam, jihar Bauchi, ya ce na fatan al'ummar musulmi za mu amfani da watan Ramadana wajen yin addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus. Sako na gaba ya fito ne daga Matthew Garba Mina, jihar Niger, ya ce na kira ga gwamnatin ƙasa ta Najeriya da su samar da cibiyoyin gwajin cutar coronavirus a sassa daban-daban da kuma samar da kayan kariya. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman ta lafiya suka ce ba shakka ranar yaki da zazzabin cizon sauro na bana ta kasance tamkar sawun giwa ne ya taka na raƙumi, kasancewar ranar ba ta yi wani tasiri ba saboda matsalar coronavirus da ta addabi duniya. Fatan Allah ya kawo mana saukin duk cututtukan da suka addabe mu. sai sakon haɗin gwiwa daga Ibrahim Lara Gapta da Yahaya Dannau Azare da Umar Babanya ya saban gida suka ce salam biyoyi Hausa dan Allah ku ba mu dama mu kira ga al'ummar musulmin duniya baki daya ganin yadda aka fara azumin watan Ramadana da mu yawaita addu'a domin Allah ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus faɗin duniya baki daya amin sai sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga Ali Madu Admo Baga garkuwar muryar talaka reshen jihar Borno yace salam muryar Amurka na son in kira ga NCDC wato cibiyar yaki da cututtuka ta Najeriya ya kamata ku ji tsoron Allah mu fa mu ce babu corona ba amma dai a nan jihar mu ta Borno abin ya zama tamkar farashin kayan kasuwa a duk da mun san za ku sa kafar wando ɗaya da adalin gwamnatin mu matukar babu gaskiya al'amarin ku to mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku a adireshin mu na hausa-service@boanews.com
yanzu kuma sai shirin falalar watan azumin Ramadan
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم رسولنا ثالث محمد غومبي wannan shekara tafi shekaru dewa da suka wuce bukatuwa ga al'umma musulmi a cikin watan Ramadan su tsayi domin yi wa ƙasa din addu'a saboda haka malamai a tsananta fadakar da al'umma wajen komawa ga Allah da kuma yin addu'o'i na samun zaman lafiya a cikin ƙasa da kwanciyar hankali sannan mun kira ga masu hannu da shuni wanda Allah ya madaukai sarki ya ba su arziki ko ƴan kasuwa ne musamman ko manoma wurin da waɗanda su suke tallafe da arzikin ƙasa a hannun su wanda ta hannun su al'umma suke samun sauki ko kuma tsanani saboda haka mun kira gare su da cewa lallai ne a wannan azumi na Ramadan ana buƙata kowane musulmi ya nuna kishinsa ga ƙasarsa ya nuna damuwarsa ga al'ummarsa ya nuna tausayinsa da rahamarsa ga al'umman da suke cikin ƙasa saboda halin da ake ciki kowa ya yi amfani da wannan wata na Ramadan wajen kawo sauki a cikin al'umma a wannan ƙasa tamu saboda haka mun kira ga masu hannu da shuni wanda yake kasuwancin sayar da doya to idan yana sayar da doya ya samu wani tallafi da zai saka nasa a ciki ya rage farashin doyarsa mai sai da man gyada mai sai da lemo mai sai da shinkafa mai dukkan abubuwa na masrufi wanda al'umma ke bukata su masu hannu da shuni lallai ne su kawo sauki a cikin wannan harkoki na kasuwar nasu musamman a watan Ramadan domin in muka yi dubi waɗansu kasashe za ka ga mutum yana tattali tsawon shekara burin sa Ramadan ya zo yayi amfani da wannan abun da ya tara ya saka shi cikin wato abin da yake yi na harkar kasuwansa domin ya rage farashin kayayyakin al'umma su samu sauki a cikin wannan wata ne.
Kafin mu sallama da ku ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
A yau Litinin wasu ƙarin jihohin Amurka sun shirya ɗaukar matakan ɗage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don daƙile yaduwar annobar coronavirus a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka ƙara bayyana wasu alamun karuwa da cutar. A yau Litinin kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara farfadowa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya ɗauka na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Bayan barnar da annobar COVID-19 ta yi ma tattalin arzikin. Ita kuwa ƙasar New Zealand ta shiga sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don daƙile yaduwar annobar coronavirus inda makarantu da 'yan kasuwa suka koma bakin aiki. Rundunar sojojin ƙawance da Saudi Arabia ke jagoranta sun yi watsi da ikirarin 'yan awaren Yemen suka yi na cewar sun karɓe madafan ikon kudancin ƙasar ta Yemen. Kana suka yi kira da kawo ƙarshen faɗaɗa kai har-hare.
Masauraro a nan za mu yi sallama da ku sai kuma zuwa an jima mu sake dawowa da shirinmu na dare. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo gare ku musamman ma Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanta mana labarai sai Julie Lathers Question da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙara sauni lafiya sai a dakaci shirin yau da gobe.